Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Baya ga haka kuma za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Litinin 4 ga watan Maris na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Najeriya tare da wakiliyar Murƙayya Basha, inda a yau shirin namu zai tattauna ne akan matsalar tallace-tallacen ƴaƴa mata. Sai a gyara zama, a kasance tare da shirin yau da gobe.
Ni kam in ban dora mata tallaba, ya za a yin hada mata kayan daki in aurenta ya tashi? A ani kam ai dole yarinya ma ta yi talla, in ba ta yi tallaba me za mu ci? A mafi akasarin garuruwan jahohin arewacin Najeriya, yana wuya kai tafiyan minti 10 baka ga yan mata ko kananan yara suna tallaba. A bakin kasuwa ne ko makaranta, tasha ko masana'antu, wuraren leburori ko kuma kan titi, suna yawo babu dare babu rana don haduwa da masu sayan abin da suke talla. Babban abin da zai baka mamaki shine yawancin abubuwan da suke siyarwa ba sa wuce abin naira 500 ko 1000, amma yarinya za ta bar gidan iyayenta tun safe har zuwa dare da sunan talla. To ire-iren dalilai da yake sa wasu mata ko in ce iyaye mata suke dora wa ƴaƴansu talla kenan a wannan zamani da ake ciki. Masu sauraron mu, a cikin shirin namu na yau, abinda zamu tattauna kenan wato matsalar tallace-tallacen ƴaƴa mata. To bakin namu na yau zamu so ku gabatar da kanku.
Sunana Hajiya Hadiza Gomina.
Sunana Kaka Suleiman.
Sunana Hajiya Kulsalu Malumbo.
To Hajiya Hadiza, in muka fara da ke, zu muna cikin wani zamani da yawancin iyaye mata sukan sawa yara talla, wanda kuma tallan nan kowa ya san cewa yakan haifar da wasu kalubale da dama, kama ta rashin tarbiya ne fyaɗe da ake yi ma ƴaƴa mata sakamakon wannan tallan. Kiga yaro ko yarinya ta tashi ba ta da tarbiya, to shin menene babban dalilin da yasa su mata suke dora ma ƴaƴansu talla?
Mata na dorawa ƴaƴansu talla saboda neman ma yaran matan abin aiki, saboda in ta tashi yin aure ba za tura ta haka kai ba. To maza maimako su ma su zauna su yi responsibility din su, duk sun bar ma mata. Wai mace na cikin gida ba za ki fita ba, ba za ki kaza ba, dan dole su nemi abin da za su yi su samu dan kobo. In yarinyar nan ta tashi gobe za ta yi aure, za tura ta salala haka nan na gidan miji? Ai dole a dan bata wani abu, a samu mata dan kayan daki, dan kayan kitchen. To miji uba bai kawo ba, ina uwa za ta samu da take cikin gida? Shi yasa suka gwamnati yaran nan su je su yi talle ko kuma su yi aikin su house girl hakan nan su samu kudi. To cikin yin wannan abun abubuwa iri-iri na iya shiga. To duk wannan abun kuma in yazo wa zai koya musu? Shi yasa yaran ba su da tarbiyya, saboda ba su zauna da iyayensu ba. An je talla an dawo, kin gama saidawa? In baki gama ba me ya faru? Tana iya zuwa wani saurayi ya karbi duka ya bata kudin ta dawo. Uwan tana gida bata sani ba yarinyar ta kawo. To shine mafi muhimmancin abun cikin wannan talla din nan.
To baka ganin sa ƴaƴa mata musamman kananan yara suna talla din nan zai iya haifar da wani matsala ga rayuwarsu, kama kaman ta gefen tarbiyya?
wurin tarbiya gaskiya yaran na ba su da tarbiya saboda me lokacin da ya kamata su zauna wurin iyayensu su dinga koya musu abubuwan da ya kamata na rayuwa ba za su samu lokaci su koya musu ba gari na waye wasu tafi talla tallan nan ko sun gama ba su dawo gida ba za su zauna suna wasa nan ne ma wurin shaye-shaye za a dinga koya musu duk wayannan abubuwa duk zinace-zinacen da yake faruwa nan wurin yaran ke koyawa in sun zo cikin gida wurin soro iyayen ba su san me yake faruwa ba maza mana iya bin su gida ba wanda ya sani
to Hajiya Kulu in muka dawo kanki wasu na zargin cewa dorawa ƴaƴa mata talla yana daga cikin abin da yake jawo tabarbarewar tarbiyar su ya kike ganin wannan al'amari shin haka ne a ta bangaren ki
eh haka ne kuma ba haka bane abin da yasa nace haka ne waɗansu yaran daga talla ne ake samun lalacewar tarbiyar su kuma daga matsin iyaye in ta fita abu bai sai ba uwara ta hura mata wuta ta ce dinda za ta shiga ta kawo mata kuɗi to daga nan yarinya shikenan wanda ya kira ta zai mata juye za ta iya bin shi don me don ta kawo ta rabu da uwar lafiya ba tare da an mata wani hukunci ba na biyu wani kuma ba talla bane yake kawo tabarbarewar tarbiyyar yara yanzu musamman a yanzu iyaye suna ba da gudunmawa 100% a lalacewar ƴaƴansu da makoci zai ma dan makoci hukunci a zauna lafiya idan uba ya dawo sai uwa ta ce ai wane ya kaza malam wane ya zo ai fada sai je mai salama gida mai godiya amma ban da yanzu idan uban daya miki salaman kin sanar a ba tsakani wani magana to in baki dan doki sa wando saboda ta dauro za zuwa idan bane ina mara madansa baya kiri yaro zai abun kai tsawa iyaye su ce an tsana dan su to daga nan ana har su ma zo karfin su to shikenan su ba su sai su tsawatar mishi ba tunda tun farko ba su bashi wannan tsawar ba to kin ji abubuwan da suke ka tabarbarewar yara a wannan zamanin da muke ciki yanzu
to ke a nake ganin kina ganin cewa a tallaba ya daga cikin abin da yake kawo tabarbarewar
tarbiyya
yana ciki amma ba shi kadai ba haka ne to wasu iyaye na cewa talauci ne ke saka su su dora wa ƴaƴa talla
ke haka ne
to amma ba kiya ganin su iyaye akwai hanyar da ya kamata a ce su bi domin samun abin da za su ci musamman shi uba da ya kamata a ce ya fita ya nema amma kuma sai kaga ya zauna a gida kuma a ce ƴaƴa ake dora wa talla su da ya kamata a tura su makaranta su je su samu ilimi
haka ne talauci yana kawowa kuma da gudunmawar uba uba ne ya kamata ya dauki nauyin gidan shi da iyalinsa to wani uban baya babu dole ne uwa za ta yi wannan ta dora ma ƴaƴan talla domin su zo su ci abin da za su ci na maganan rayuwa amma waɗansu iyaye matan su kuma kwadayin abin duniya ne ko da uban ya kawo wadata ya ba su abinci to kwadayin su tara kuɗi su yi kuɗi to sai sun sa ma ƴaƴansu talla wani ma uban bai so a boye za a fita aje talla to daga nan abu ya lalace kuma kafin ya sani abu ya ji labari to kin ji dalilin da yasa waɗansu yaran suke yin talla dole ci take sa suke yin talla ko ba inda za su yi
a to Ajiya kaka in muka dawo kanki me zaki ce game da tallace-tallacen da ake dorawa ƴaƴa mata a wannan lokaci da ake ciki
eh to gaskiya ina ga wannan matsala ne mai zurfi wanda in za a dube shi dole a dube shi ta fannoni da yawa na farko dai ba za a dauke issue na economic problems ba na rashi da talauci da ya addabi al'umma yadda zaki ga iyaye mata in suka rasa da za su yi musamman ma in suna da marayu a gaban su to wasu kuma kin ga bugu da ƙari babu ilimi na boko ko na addini da zai wayar musu da kai su san illolin wayannan abubuwa to sai kiga sai suna daura yaran su talla yaran nan kuma galibi kanana ne
sosai
a teens din su suke 13-14 da kyarki samma wanda ta dira 18 balle a ce ta kai shekaru da za tana da wayewa da za ta iya kare kanta da mutuncinta to shi yasa ake samun wayannan matsalolin gaskiya so in kika duba akwai bangarori da yawa gaskiya akwai economic din sai kuma akwai rashin ilimi akwai rashin fahimtar addini to ina ga duk wayannan su ne suka taru yawa suke causing wannan problem
to a matsayin ki na uwa wace irin shawara zaki bayar domin iyayen da suke dorawa ƴaƴan su talla su wato lura kuma su kiyaye su ga cewa akwai hanya da ya kamata su nemi kuɗi ba tare da sun dora ma ƴaƴan su talla a gida ba
yawa bar ma maganan in faɗi wani ba matsayata ta uwa wanda nake wa yara tarbiyya farko mu duba mu musulmi ne yawa to kuma addinin mu ya ba mu haifu wannan yara amana ne kuma in muka ce ba ma ta farin fannin musulunci zamu duba ba zamu duba ta kasa ce gaba daya ma yara ko ina ka samu da underage amana ne kuma kare haƙƙin su da mutuncin su a taimaka musu su girma su zama masu contributing to society da al'ummar su wannan haƙƙi ne ga dukkan mahaifi shi yasa ma aka ce idan ka san ba za ka iya rike gidanka ba ka kai auren saboda aure comes with responsibility ke ma uwa in kika haifu it comes with responsibility now we understand akwai economic issues amma sai a nemi wani hanya daban na maganta wannan yawa na tattalin arziki to sai a nemi wata hanya daban na maganta wannan ita gwamnati tana da nata role to play amma ni ba san kullun a ce gwamnati kawai ana kuka gwamnati ya kamata ta yi nata ta taka yawa tana da rawar da ya kamata ta taka to amma mu ma din iyaye da kuma community kowa yana da nasa role da zai taka so ina ga gaskiya ba abu ne da ya tace ya dace a ga yaran musulmi haka suna kan titi babu kula an daura musu talla duka talla in kika duba trend nawa ne akai to amma suna fita kuma kin san din da yaro ka tura shi fita je kasuwa ko tasha ko wani waje to keke ma kin san sai abin da ya faru
sosai
to kuma muna samun gaskiya labarai kala-kala na irin halin da yaran mu ke shiga ciki wanda lalle ina ga ya kamata a wayar da kan mutane ita ma gwamnati ta yi ta wajen wayar da kan mutane to amma kuma communities da malaman mu da traditional institutions mu duk ya kamata a shiga ciki dumu as I stopping wannan completely bai kamata a ga yara suna kan titi suna talla ba gaskiya ya kamata a hana shi kwata-kwata in ma doka za a sa law za a sa da za a ce in an yi hakan child abuse ne a daina shi ina ga ya dace a sa
to ma sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin yau da gobe ne ke zo muku daga nan sashin Hausa na muryan Amurka a birnin Washington DC yanzu sai bari mu dan numfasa kana muka dawo shirin namu zai dora garzaya ga masana domin su bayyana mana illolin da ke tattare da tallace-tallacen ƴaƴa mata a wannan zamani da ake ciki. A yau dai muna tare ne da Malam Rulwanu Ladan, masani kan zamantakewan rayuwar yau da kullum, inda zai mana bayani kan illolin tallace-tallace da kuma shawara ga iyaye mata da ke dorawa ƴaƴansu talla.
Abin da ya shafi tallace-tallace na ƴaƴa mata sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A ƙasar Hausa tabbas an sani da cewa a addinance wannan abin lalaci ne, abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yace mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati, duka mu makiyaya ne kuma mu duka abin tambaya ne akan abinda aka bamu kiyo. Ƴaƴa mata arziki ne, amma mafi yawan mutane a halin yanzu especially marasa ƙarfi sukan labe da wannan abin su bautar da ƴaƴansu mata ta hanyar nemo masu kuɗi, especially iyaye mata, kuma wannan abun ba ƙaramar musiba bace. Yawan ɓata gari dama suke nema, ta haka idan suka sami yaran za su ba su abin da ba su taɓa jin labarin shi ba bare su samu, kuma ta haka suke samun su lallata masu rayuwa. Don haka wajibi ne gwamnati ta tashi a ga girl child education an tashi tsaye a kan shi a gwamnatance, kuma ya dace hukumominmu masarautu da sauransu su tashi tsaye ta hanyar samun wasu 'yan programs ko da a local government levels da za a koya ma yaran nan wasu sana'o'i da za su iya yi a gidajensu. Ba ma da uzuri don ba ma da kuɗi ya zama ‘ya’yanmu mata suna lallacewa. ‘Ya mace fa ilmantar da ita ko kuma tsare mata mutuncinta ba ƙaramin aiki ba ne. Wajibi ne a tashi tsaye waɗannan abubuwan su canza daga yadda suke a yanzu.
Iyaye mata ko in ce iyayenmu duka masu ɗorawa ‘ya’yansu tallace-tallace wanda wasu suna barin anguwa wasu su bar gari su ci kasuwanni ‘ya mace. To wannan abun baya maganin talauci, wajibi ne a tashi tsaye. Idan har kana ganin dole ‘yarka sai ta nemi wani abu, so abin da ya fi maka alkhairi ko ya fi maki alkhairi a matsayinki na uwa, ki raba ta da tallar ta ɗauka ta tafi. Idan dole ne sai an yi a anguwarku, a bakin gidanku, a masallacin anguwarku, ba za a rasa inda za ta iya ajiye abin da za ta sayar ba. Mu tashi tsaye mu tabbatar waɗannan ‘ya’ya matan mun ba su ilimi, saboda gaskiyar lamari shi ne yawan abin da ke kawo abin jahilci yana ciki. Saboda hadli yana da wahala ka haɗu da wadda ɗaliba ce, serious ɗaliba ta karatu Al-Qur'ani, ko kuma ka ga wadda ta ƙara secondary school a ce tana wa'annan tallace-tallacen, ba zai yiwu ba. Na ɗaya a ba ‘ya’ya mata ilimi, na biyu iyayenmu shugabanni na unguwanni haka da sarakuna muna da abin da za mu taka, maƙwabta suna da abin da za su taka. Idan ka ga yarinya ta shiga matsala, wani na sai lalata rayuwarta, ka tsawata. Idan ta kama ka bayar da shawara, idan ta kama ka kai ta a gurin iyayenta. Amma wannan tallar ba ƙaramar musiba bace a ƙasar Hausa.
Masu sauraron mu, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Kafin mu ƙarƙare shirin namu, za mu leƙa filin ƙwalamar mu.
To masu sauraro, in muka dawo gefen ƙwalama kuma a yau dai baƙo mu.
Assalamu alaikum, sunana Maryam Baƙo Idris, amma an fi sani na da Mary Mills.
To masu sauraron mu ne kun ji Mary Mills, wato sunan ‘yan gayu kenan, ba mamaki ma sunan take amfani da shi kenan a dandalin sadarwa na zamani.
To a yau me zaki girka mana ne? Ok, to yau dai za mu dublan ne, wanda kin ga snacks ne, most mutane suna son shi, kuma yana da sauƙi, sannan kuma wajen sarrafa shi baya buƙatar kaya da yawa.
To in masu sauraro suna tare da mu a daidai wannan lokacin, kowa da ya san dublan abu ne na gargajiya, abu ne da kuma zaki ga zai yi wahala a ce a yi biki da na masu hannu da shuni, da biki irin namu na masu ƙaramin ƙarfi zai yi wahala a ce a yi bikin nan a gama ba tare da an samu ire-iren abubuwa da suka wato kamanci shi wannan dublan ba. To Hajiya Maryam, kamar in za a yi wannan dublan din, da me da me ake buƙata?
Ok, to da farko dai kina buƙatan flour, kina buƙatan sugar, kina buƙatan mai, sannan kina buƙatan pinch of salt, sai kuma baking powder, sannan kuma kina buƙatan riɓi, soyayyen riɓi don ya ƙara mishi armashi.
To bayan an uwar gida ta wato adana waɗannan abubuwa a gefe guda, ya za ta fara wannan dublan ɗin?
Okay. First of all, zaki samu flour ki. Let's use a kin san komai da measurement ya fi.
To yawanci kuma dai iyayenmu a gida sun fi fahimtar Hausa.
To yawa, abu dai da farko dai kin ga duk abin da zaki in kika auna shi ya fi, saboda nan gaba in zaki ki san yanda kika yi abin ki. So yanzu in kika samu, tunda dai mu using measurement, mu using abu amfani da gwangwani, tunda kusan kowa zai iya wannan samunsa. So kin ga in kika samu flour ki kaman gwangwani hudu, sai ki samu sugar ki just 1 tablespoon ya isa.
Kaman cokali ɗaya na abinci kenan.
Cokali ɗaya na abinci ya isa. Shi sugar a cikin kwaɓin yakan sa ya ɗan yi brown kenan. Sannan sai ki samu gishiri ɗan kaɗan, ki ɗan sa da ɗan hannunki, ki ɗan ɗiba ki saka kaɗan kawai. So sai ki samu baking powder. Shi kuma baking powder ki samu rabin cokali kenan. Sai ki zuba. Sai ki ɗauki mai, shi ma rabin gwangwani, sai ki zuba
duka a cikin kwabin
ki a cikin flawan zai ki zuba biki kai ga kwabawa ba tukunna yes eh so in kika zuba wannan karki sa kwai wasu suna sa kwai amma kwai yana sa yayi laushi yana kakkaryewa so sai ki kwaba shi da ruwa in kika kwaba shi da ruwa daidai abin da kaman zaki kwabin cincin sai ki samu in to in Allah ya hore miki kina da abun murza taliya sai ki samu ki wajen da yake flattening din do din yake sa shi ya fadada shi yawa sai ki murza shi sosai in kika murza shi sosai sai ki zo ki nannada shi nannadawan zaki iya dukin da kike so abinki eh dukin da kike so zaki abinki wani a in kika dauki farkon flower zuwa karshen ta in kika murda ta haka sai ki hada bakin ta so in kin hada bakin ta duk sai ki ajiye su ki jira su
to kuma in dai mutum bai da wannan inji na murza taliya ya zai
zaki iya amfani da rolling pin amma baki da shi zaki
kenan rolling pin din
abu murza flower kenan
to kin ga ko da mutum bai da wannan dai zai iya samun kaman kwalba haka ya murza ne
ko muciya ma
eh ko muciya ma dai kowa yana da muciya a gida
to ko muciya ma duk zaki murza ta tayi fale fale sosai dai in tayi fale falen ya fi dadi akan yayi tuwo tuwo din nan so sai ki zo ki daura mai ki akan wuta in kina da hali ki sa isasshen mai a ciki to by the time da yayi zafi man amma kai ki bari yayi zafi irin yanda zai kone sai ki zo kina dauka ɗaya bayan ɗaya kina sakawa a man man kar ya zamanto da sanyi kuma kar ya zamanto yayi zafi sosai a tsakatsaki dai zaki
so ya cika mai wuta kenan in ma ice ne kar a sa mai ice da yawa ya ta bulbulbul in kuma gawayi ne shi ma dai sai a rika yi ana duba in kuma masu gas ne sai su sa shi on low flame kenan
a medium dai
a medium okay
to in kika saka in kika soya kina tarawa to already in kika dama kafin ki gama soyawan ko in ce kafin ki murza abin ki suga kin dafa suga sugan shi kuma yanda zaki dafa shi ki samu wannan gwangwani hudin da kika yi flower to suga gwangwani biyu ya ishe ki sai ki dafa sugan sugan zaki daura shi da ruwa gwangwani daya a wuta so sai ki samu lemon tsami guda daya
to amma shi kamar yanzu in ka dora tukunya akan wuta zaka zuba ruwa gwangwani daya sai ka zuba mai suga gwangwani biyu sai ka bar shi akan wuta
eh sai ka bar shi akan wuta ka sa lemon tsami ki samu lemon tsami guda daya sai ki yanka shi ki matse shi in kin matse sai ki dau wannan zuba akan wannan sugan da yake dahuwa in kin zuba ya dan dahu lokacin da
ya ta jujjuyawa
ba sai kin juya ba saboda da ruwa ai a cikin sa ba abin da zai same shi to idan yayi kamar minti 10 zuwa minti 15 zaki ga yana bubbles kumfa kumfa kenan eh yana kumfa kumfa kenan to kenan sugan ya dahu in kina so ki tabbatar zaki dan dibi ka danki sa dan wani abu zaki ga yana dan yauke amma ba wai yayi katab sosai ba
kai kauri da yawa
eh kauri sosai so sai ki kashe shi in ya dan yi sanyi kin aje shi can kuma dublan ɗinki kin gama shi to in kika zo to yanzu dai duba da yanda suga yayi tsada kin ga mu da in zaki dauki kowanne guda ɗaya ki tsoma a cikin sugan ki aje ki dau ɗaya ki tsoma ki aje to amma yanzu kin ga yanda suga yayi tsada zaki iya samun abinki kaman in kina da dan roba ko ma robar ruwa kika samu kika juye sugan sai ki dan bula bakin murfin
haka
sugan zai na zuba sai kina yaryadawa akan shi dublan din da kin riga da kin jera su akan faranti bayan ya riga da ya tsane a kwando na'am to sai ki zo kina yaryada sugan in kika yaryada sai ki dan rage sugan kadan
haka
so shi kuma wancan ridin daman dan dai ya kara mishi armashi ya kara mishi kyau ne already kina da shi soyayye gyararre so sai ki zo bayan kin sa sugan sai ki barbada in kin barbada ridin sai ki kawo guntun sugan ki kara barbadawa shikenan kin gama
sugan wato suga wanda ba dora akan wuta ba kenan ko kuma shi din shi wannan din eh okay bayan an dan barbada na farko sai a zuba mai ridi to ya kan dauki lokaci ne kafin a sake sa na sugan ko kuma duk a lokaci guda
a lokacin kawai shi ma in kin ba ma lalle sai kin kara zuba sugan ba maybe zai rage saura ne so kawai sai ki yaryade sauran amma already in dai har kin sa sugan farko kin sa ridin shi ma zai kama eh to shikenan kin gama dublan ba
masu iya magana suka ce taba kidi taba karatu
in muka garzaya fagen waƙe-waƙe kuma muna tare ne da Abdul DMG Agenda mawaƙi daga jihar Kano wanda ya shigo wannan shiri kuma zai fara ne da yadda ya fara sana'ar waka.
Yawa to na je baka waka sai aka ce mun ai wakar soyayya ita wajen 2000 ake kasida ne ake 3000. Sai nace to ni ma da Allah ya za a yi na buga wakar soyayya na sai aka ce ai kudin ka bai kai ba. Sai nace to ko bashi ne amma mana sai aka ce a sai dai in yi ka na bar ta a gurin daga nan kuma na samu kudi sai na cika saura. Sai nace to ba matsala. daga nan dai na buga waka da na buga waka na bar musu waka wajen satin ta guda a studio da Allah ya bani kuɗi da zo na karbi waka ta to wannan dai ita ce waka da na fara ta farko waka ne wata ƴa mace mai suna Zainab.
To kai menene ya ja ra'ayinka ka fara waka?
Eh gaskiya abin da ya ja ra'ayina na fara waka shine ina son na zama gayi sosai ga ƴan mata suna cewa kai wannan gayin yayi.
Sai kuma kana ganin waka shine abu na farko da zai sa ƴan mata su san da zaman ka kenan.
Yawwa, idan gaskiya ina son faranta ba ta dalilin wannan abin da shi ga ra'ayina sai na fada waka kuma.
Okay. To da ka fara waka din nan kuma ya zama baka da kuɗi in ka je studio aka ce maka kasida naira 3000 wakar soyayya naira 5000. To da ya aka yi ka wato ka girmama har ka kai wannan matsayi da kake ciki a yanzu haka?
Eh to gaskiya ne daga nan kuma sai na dan zame na dan fara harkar gini ina dan farin wayoyi ina dan sayarwa ina kujiba dai. Da haka dai sai na samu ne wata waka ta biyu ana ce wakar jini da hanta. So da ne wannan waka kuma Allah ya taimake ni ta karbo a social media irin kenan su TikTok kafafen sada zumunta ne yanzu.
To da haka dai
kenan wakar sai ta karbo ta tafi da mahaske santa.
Haka ne. To a matsayinka na mawaki kamar yadda ka faɗa kana wakar kasida kana wakar soyayya shin wani waka ne fi jan hankalin jama'a a wannan lokaci da ake ciki?
A wannan lokaci dai da ake ciki akwai wata waka wadda na jini da hanta ana ce baitin ta gida daya haka ma jini daya wuri daya mun zama tafiya.
Gaskiya ni ma dai na nishadantu ina ga kuma masu sauraron mu a daidai wannan lokacin. To wani irin farin jini da kuma wato wani irin farin jini wannan wakar ya jawo maka a wajen al'umma?
Gaskiya wannan wakar ta karbi wajen al'umma daga nan ma da naji ɗan mata dai sun karbe ni suna yi na motsi kaɗan suna yi na sai na ɗan tsokale su sai na mutu wata waka ana ce wakar kina bleaching.
To wannan kwatakace wakar kina bleaching baka ganin matan da suke bleaching za su ji haushinka kai kuma da kake so ka ga cewa ka samu karɓuwa a wajen ƴan mata?
Eh to ai ni rikicin gani ba ɗan uwansu ba ne Allah ne haɗa mu kai sai so nake mu dinga wasa da su in tsokale su tsokale in haka nake so shi yasa na musu wakar kina bleaching.
To da kai wannan wakar me ya biyo baya?
To da ne wannan wakar da abin da ya biyo baya shine zanga wutar ta daura tana kina bulita bana bulita an fara
kina bulita bana bulita an fara kina da kyau ai ma ka san kina da kyau da mu zauna kai ni gidan ka ni zan zauna an fara dan ku tana dan ku tina dan ku tata dan ku tina
haka ne. To yanzu ka san duk rayuwar nan da ake ciki musamman aka ce abin da ya shafi harkar waka ko harkan yin fina-finai zaka ga mutum in ya ce ya nuna a gida yana son ya yi yakan fuskanci kalubale daga wajen ƴan uwa ko kuma iyaye. Wani irin kalubale ka fuskanta ko kuma dai baka fuskanci komai daga wajen ƴan uwa da iyaye ba?
Kai gaskiya na fuskanci wannan kalubale 100% dan har yanzu kuma ina sai dai mun fatan alkhairi ce Allah zai taimaka in abincin ku anan yake amma dai a bari har yanzu wannan.
Har yanzu dai mahaifi dai yana dai sa albarka amma da yadda ba kenan?
Yawwa amma uwa kuma dai alhamdulillah ta ba da wuya da kanta ga baki ɗaya don har ƙarfafawa take sosai ma kuwa da kuɗin jikinta.
To masu iya magana dai suka ce laifin dadi karewa da fatan kun ji dadin wannan shiri da muka kawo muku a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammale zo gare ku sai Zara'u Aminu Fage da ta tsara shirin ta kuma gabatar Iru Kayya ba shi ke muku fatan alkhairi har kullum bi salam
kunya alshajji an sharri da talo kuma ta sa